بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر أكو غوتن ذو القعدة shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Mayu shekara miladiya ta 2024 wannan shine darasi na hudu insha Allah cikin jeren gedarsa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi kaman sunan tafi ibn timiya littafi ne mai albarka kwarai da gaske asali yana magana ne akan ka'idojin kauna da kiyayya a bisa hasken shari'ar musulunci amma kaman sunan tafansa yakan yawaita kawo masail daban-daban da za su amfani mai karatu Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi kai da inda malai yake cewa a farko littafin da yake cewa kama bayyana annal mahabbata wal iradata aslu kulli amalin فكل عمل في العالم فان اراده ومحبه صدر wato yana ci gaba da kafa fandisho yana ta'asilin mas'alar ya fara kawo mana ka'ida game da cewa duk wani aiki da kaga yana faruwa a duniyar nan wannan aiki yana faruwa ne saboda me yin aikin yana da irada wato ya zartar da zai aikata aikin kuma yana son yin abin a cikin zuciyarsa wannan shike kawo faruwa ayyuka na gabobi na tunani na ibadoji na magana na motsi da duk wani aiki da halittu suke sai ya ce kama bayyana kamar da muka ambata a baya annal mahabbata wal iradata kaunar abu da nufatar aikata shi aslu kulli amalin wannan sune asalin duk wani aiki fa kullu amalin fil alami duk wani aiki da ka gani a cikin halittu cikin talikai fa an iradatin wa mahabbatin sadara ya auku ne saboda akwai manufar yin sa akwai kuma son aikata shi wali hadha kanatil mahabbatu wal iradatu munqasima ila mahbubin lillahi wa ghairi mahbubin kama anna al amala wal harakata munqasimun kadhalika yace saboda haka zaka ga ita al mahabba din son aikata abu wal irada da nufatar aikata abu munqasima ta rabu gida biyu ila mahbubin lillahi wa ghairi mahbubin akwai son aikata abu da iradar sa wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da wannan aikin saboda haka ya zama abun so a wurin Allah akwai son aikata abu da nufatar aikata abu da Allah bai yarda aikata ba kama annal amala wal harakata munqasimun kadhalika haka nan shi kanshi motsin da aiki ne da motsi da duk wani faɗi tashi shi ma ya rabu gida biyu akwai motsi da aiki wanda Allah yake so akwai motsi da aiki wanda Allah baya so wa idza kana kadhalika fal mahabbatu laha atharun wa tawabi' yace to don haka ita kauna ta aikata abu tana da athar wato abubuwan da ke biyo bayanta za ta bar wani burbushi wa tawabi' da abubuwan da suke zama reshi gare ta sawa'un kanat salihatan mahmudatan nafi'atan aw kanat ghaira zalika shin wannan san aikata abun mai nagarta ne abun yabo mai amfani ko ko mara nagarta abun zargi mare amfani laha wajdun wa halawatun wa dhawqun wa wisalun wa sududun tace laha wajdun akwai samuwar jin ta a jiki akwai wani damuwa da mutum yake samu sakamakon san aikata wani abu yaji yana wato yana jayuwa zuwa ga abun shine wajad wa halawa akwai dadi zakin dandanan kaunar abun da yake ji a tare da shi idan ka samu abun da kake so akwai wani dadi da kake ji kafin ka same shi akwai wani yunkuri da kake yi na neman samun sa wa dhawqun da kuma wato zauki wato abin nan kamar a ce abin nan yadda kake fassara abun ko yadda kake kallon sa wa wisal akwai wata dangantaka tsakanin halittu da abin da suke so wasudud akwai kuma wanda suke katange bayi daga samun abin da suke so wala hasururun wa huzunun wa baka'un ita kauna a cikin ta akwai jin dadi idan mutun ya cimma abin da yake so ya cimma bukatar sa wa huzunun akwai damuwa da bakin ciki idan ya rasa ko ya samu tangarda ko aka yi mishi saddu aka katange shi wa buka'un kuma akwai kuka za a yi ta kuka da damuwa idan mutun ya rabu da abin da yake so wal mahabbatul mahmuda hiya al mahabbatul nafi'a soyayya wata ke mai amfani abin yabawa ita ce al mahmuda wadda ake yaba mata ai Allah Allah san barka da ita hiya al mahabbatul nafi'a ita ce kauna mai amfani wallati wahiya allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu ita ce wadda take jawo mutum abin da zai mora wa huwa sa'ada mai abin da za a mora din shine tsira mutum ya samu tsira ya zama cikin su'ada ya zama sa'id ya tsira a wurin Allah to wannan kaunar abin so ce abin yabawa ce wacce a sanadiyarta za ta ja mutum zuwa ga tsira a wajen Allah wadara ko kuma kauna wacce ke mai cutarwa hiya allati tajlibu li sahibiha ma yadru za ta jawo mutum abin da zai cutar da shi me abin cutar da shi wa huwa shaqa'u shine wato fadawa cikin tsiya da tabewa wa ma'lumun anna al-hayya al-alama la yakhtaru an yuhibba ma yadru abu ne sananne cewa mai rai mai hankali bai zaban abin da zai so shi dan ya cutar da shi lakin yakunu zalika an jahalin wa dhulmin amma yana iya san abin da zai cutar da shi da jahilci mutum mai wanda yake alhayyu mai rai al-alim wanda yake da hankali yake da ilimi ba zai yi ya so abin da zai cutar da shi ba a bisa sani amma aikace yakan so abin da zai cutar da shi saboda jahilci da kuma cutar kansa innahu kana zaluman jahula ko mun gane yana ji yana gani yana sane yana da cikakken ilimi ba zai zaɓi abin da zai cutar da shi ba amma a aikace hakan yana faruwa saboda dan adam yana da jahilci dan adam yana da cutar da kansa to karkashin wannan zaluncin da cutar da kai yakan so abin da ƙarshen akibar wannan soyayyar cutarwa ce gare shi fa innan nafsa kat tahwa ma yadurruha wa la yanfa'uha so da ka'idar sunnar da Allah ya gina annafs wato zuciyar dan adam ko ran dan adam shine Allah ya sa ma dan adam kauna na abin da zai cutar da shi abin da ba zai mai amfani ba wa zalika zulmun min halaha wannan kuma zalunta kai ne cutar da kai ne ka so abin da san zuciyarka ne kai ka zuwa ga san shi ba san gaskiya ba wa an jaa wa kad takunu jahilatan bi hali habi ko kuma ya zama ba cutar da kai bane a jahilci ne mutum bai sani bane fa innan nafsa bi an taha wa shay'a wa tuhibbahu rai tana iya san abu ta kaunace shi bila ilmin minha bima fi mahabbatihi min al-manfa'ati wal madarra ba tare tana da masaniya akan abin da ke tare da shi na amfani ko cutarwa ba watattabi'u hawaha sai rai ya bi san zuciyarsa wa hadha halu man ittaba'a hawahu bighairi ilm wannan dama kuma shine halin masu bin san zuciyarsu ba da ilimi ba eh kamar da zai kawo mana nassoshi kala daban-daban da suka yi magana akan wa man azlamu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdil qaumal zalimina cikin kasas misali zai zo ya kawo mana su in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus zai kawo su da yawa bari mu bar shi ya kawo su yace wa kad yakunu an itiqadin fasid zai zama kuma wato san da mutun yake wa wani abu so din mai cutarwa ta hanyar kudirce wata aqida ko wata manufa ce maras kyau wa huwa halu man ittaba'a al-hawa ittaba'a adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus akwai wanda yake bin zato wato yana bin abin da ba tabbas ba ya hada kuma da abin da ran shi ke so akwai wanda zai bi kawai tsantsa abin da ran shi ke so bi ghairi ilmin kunga a duka biyun akwai bin sarrai bin sarrai bi ghairi ilmin ko kuma bin sarrai bi ittiba'iz zan kaga shi bin sarrai santaral ne wato mutum ya bi abu kawai dan ran shi yana so ba dan ya ba dan haka gaskiya tace ba ba ruwan shi da dacewa abin da gaskiya ko bai dace ba kawai haka ran shi yake so to zai bi to abin da ke jan mutum zuwa ga haka dayan biyu ko dai bi ghairi ilmin ba da ilimi ba a bisa jahilci kenan innahu kana jahulan din kenan zaluman jahula ko kuma bittiba'in zan da rashin ilimi bai sani ba ko kuma duka biyun su haɗin da mutum ga rashin ilimi kuma ga ainihin wato rashin ga san rai din ina fata mun gane wannan sai ce kullu zalika min umuri jahiliya da bin hawa da bin zan da bin bi ghairi ilm ce dukkaninsu al'amuran jahiliya ne duka maguzanci ne daga cikin ragowan kayan gadon jahiliya da mutane suke ci gaba da amfani da su wa inna kulla wa in kana kullu man jahilaha wa zalamaha la yakadu yakhlu an shubhatin yashtabihu biha alhaq ko da yake duk wanda ya cutar da ransa ko ya zalunci ransa yayi aiki da jahilci da zalunci ga kansa yace da wuya ya kubuta daga wata shubha wani abu da ya mai jirwaye da kamar wanka wanda ya kare shi daga ganin gaskiya duk wani mai bin wani son zuciya na aqida yana da wata shubha da ta hana shi gane gaskiya kuma ku duba irin magana ta adalci da bin tumiya yake yana so wato su kansa a yan bid'a ya musu adalci cewa ba wai haka kawai suna ganin ƙarya mararar suke binta ba a ƙaryar ta musu jirwaye da kamar wanka ne sakamakon raunin zukatansu sakamakon bin san zuciyarsu sakamakon karancin iliminsu ko bin zato ci to zaka tara akwai wata shubha da take katange su daga ganin gaskiya ko kuma washawahu hiya ko washawahu hiya fil asli mahmuda idha wada'at fi mahalliha yace wa in kana kullu man jahilaha wa zalamaha la yakadu yakhlu an shubhatin yashtabihu biha alhaq wa shahwatin hiya fil asli wannan akwai dugo da kuma wata sha'awa wadda asali mahmudatun idha wudi'at fi mahalliha abin yaboce inda an saka ta abu giranta misali yanzu kaunar ahlul baiti abin yaboce inda an saka ta iya mahallinta to amma sai wani ya maida ita shi ba da zai sa ije shine in dai zai kaunaci ahlul baiti to sai ya ki sahabbai kaga wannan wata shubha ce wasu abubuwa da suka faru da sahabbai sai ya kasa fahimtar su abinda khawarija suke asali wato tsayuwa akan karatun alqur'ani da bin gaskiya da guje ma duk wata shubha ai gaskiya ne abu ne mai kyau amma sai suka dauki mahallin suka ce to duk wanda ma bai irin nasu ba kafiri ne kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce kuma abin yabo ce amma bata baka dama ka kare ta hadisi ba bata baka dama ka kikiro bid'a ba bata baka dama ka yi mutane zargi da bisa zalunci ka ce makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda sun maka nasiha ba to kaga duka wanda yake wata bid'a zaka ga akwai wani abu mai kyau da shine asalin abin da ya ja shi abinda su Muhammadu Yusuf suka kira su jihadi ai jihadi abu ne mai kyau a musulunci da yake su tsayi da daular musulunci amma sai suka ja suka wuce iya daidai inda ya kamata su bi shine sai an yi kaza sai an yi kaza sai akwai kaza yace ka halil ladhi yuhibbu liqa'a qaribihi fa inna hadha mahmudun wa huwa aslu silatir rahimi allati hiya shujnatun minar rahman yace kaman mutumin da yake kaunar gamuwa da dan uwansa yace kaga ai wannan abin yabo ne abu ne mai kyau domin wannan shine asali game da sada zumunta wanda kuma yazo a cikin hadisi cewa ita zumunta wata tsoka ce wani yanki ne na ainihin wato rahmaniyar Allah lakin idan taba'a hawahu to amma idan yazo garin kaunar ganin ƴan uwan nasa sai ya bi son zuciya hatta kharaja anil adli bayna zawil qurba wa ghairihi har ya fita daga adalci wajen mu'amalar shi da makusanta da wasunsu kana hadha zulman wannan ya zama zalunci kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba in za ku faɗi magana ku faɗi adalci koda akan makusanta ne wato abin da yake nufi kaunar da kake ma ƴan uwanka iyaye da ƴaƴa da dangi da makusanta da ƴan garinku da ƴan anguwarku da wanda kuka hada dangi duka wannan abu ne mai kyau ka kaunace su ka mutunta su ka taimake su ka ziyarce su duk abin da zaka iya na alheri ka musu amma wannan kuma bai baka dama idan aka kira ka ka bada sheda tsakanin wani dan uwanka da wanda ba dan uwanka ba a gon alƙali bai baka dama kai san zuciya ka faɗi ƙarya saboda ka kare dan uwanka ba bai baka dama kace a to tunda dan uwana ne dole in kare shi tunda dan garinmu ne dole in goyi bayan shi bai baka dama kai wannan ba shine wa idza qultum in za ku faɗi magana fa'adilu ku faɗi adalci walau kana dha qurba koda sakamakon maganar zai zama bata yi dadi ma ƴan uwanka ba aga an haka cutar da su an haka yanke zumunta da su amma ba a yadda a sanadiyar haka ka zalunci haƙin wani don su ji dadi ba ko mun gane to yin haka kaga shine wuce iyaka sai wani ya bawo kanshi uzuri ya ce to ani zai ya za a kware musu baya ƴan uwana ne ni ba zan iya kware musu baya ba tsakani da Allah ba zan iya bata zumunta ba idan kai ne uban ƴa ka aurar da ita suna rigima da mijinta kaga tafi kusanci gare ka fiye da shi to abinda ake fata shine kai adalci kada kaunar ƴarka ta rufe maka ido kaga cewa kai tunda ita ƴarka ce kawai ba ruwanka ita ce da gaskiya ba ita bace kawai ita zaka goyi baya to kaga ba kai adalci ba yana mana misalin wato inda ake so mu gane cewa duk wani abu na barna a cikin tunani ko wata bid'a tana da wata shubha da mutum yake ma kanshi katanga da ita ya justifying barnarsa wa qala ta'ala kuma Allah yace kunu qawwamina bil qisti ku zo masu tsayuwa da adalci shuhada alillahi masu yin shaida don Allah walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne awul walidaini ko akan iyayenku guda biyu wal aqrabina kuma kusantanku ita ce dai magana wato ku ya ku masu imani in kun zo faɗan magana ku tsayu akan gaskiya ku yi shaida don Allah ko da garin ba da shaidan nan zai zama ku ba ta yi sabin interest ɗin kanku ba ko ba ta yi sabin interest ɗin iyayenku ba ko makusantanku wa kadhalika alladhi yuhibbu al-ta'ama wash-sharaba wan-nisa haka na adabiya dan adam mutum yana son abinci yana son abin sha mutum yana son mace fa inna hadha mahmudun wannan abin yabo ne domin dabi'a dan adam ce wa bihi yasluhu halu bani adama dan adam a duniyar nan ba zai rayu ya samu nagarta ba sai ya ci sai ya sha sai yayi mu'amala da mata na aure da mun a samu ci gaban nasali na dan adam walaula zalika da ba dan wannan ba lamastaqamat nafsul ansabi da dangantaka ba ta wanzu ba wala wujidat zurriya da ba a samu wanzuwar zurriya ba saboda ka asali a ce mutum ya ji yunwa ya buƙaci abinci ko ya ji kishirwa ya buƙaci shan abin sha ko ya ga mace yana son ta ya aure ta wannan ba abin zargi bane ba abin aji aibin sa bane a ce ai ya ma ci abinci ko ya ma yi aure a zargin shi akan haka yace lakin yajibu al-adlu wal qasd fi zalika amma wajibi ne mutum ya adalci akan abin da zai ci wajibi ne mutum ya yi taka tsantsan yayi kasadi yayi wato ya daidaita wajen abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai aure da shi ma'ana kaga bai halasta ya ci haram ba bai halasta ya sha haram ba bai halasta ya sadu da matar da ba matarsa ba bai halasta ya ci abin da ya wuce bukatarsa ba hatta wannan an haramta mishi bai halasta ya ci da hagu ba bai halasta ya ci na kwace ba da ire-iren su dan yana jin yunwa wannan bai nufin duk abin da ya ga dama sai ya ci dole ya ci abin da Allah ya halasta mishi ya tsaya iya nan dole ya ci abin da bayan halas ne kuma ta hanyar halas ya same shi tsananin buƙatar mutum zuwa ga mace bai halasta mishi ya je ya dinga fasikanci bai halasta mai dole sai dai ya nemi kuɗi ya aure in bai samu ba aka ce ya haƙuri ya azumi wa laysa fil ladina la yuzuna nikahan hatta yugna Allahu min fadli hatta auren fari babu inda aka ce kai shin baka da in baka da karfin rike mace ya ma'asharar shababi misala mikul ba ta fara tazawwaj balantana kuma na biyu da na uku da na hudu in baka da karfin aure ta hanyar wadata to abin da aka ce kai shine hakuri da azumi da rintsa ido hatta yugna Allahu min fadli saboda ba a ce ka je kai fasikanci saboda bukata ba to da haka dole ka tsaya iya kasadi ba za ka ce dan kaga zaka mutu baka samu zuriya ba to kai bari ka je ko shege ne ka haifa a ce dai ka babbaya ba halasta maka wannan ba kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma kada ku yi israfi kar ku yi barna kar ku yi almubazzaranci wato wajen abinci da abin sha da yake halas amma ba halasta a dinga dafa abinci fiye da bukata ko ka siya fiye da bukata ka cika watsar ko ka tashi ka bar shi yadda mutane suke din nan ba Allah bai halasta wannan ba wa kama qala ta'ala da kuma fadan Allah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin game da aure Allah yace sai dai akan matayansu da abinda hannayensu suka mallaka bayi kenan anan ba abin zargi bane fa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul adun wanda dai ya nemi biyan bukatar sha'awarsa kuma bayan waɗannan abubuwan guda biyu kuma bayan aure kuma bayan sadaka da baiwarsa to wannan suna daga cikin masu wuce iyaka ta hanyar auren mutu'azi ta hanyar zina ne ta hanyar luwadi ne ta hanyar madugo ne duk wata hanya da ta wannanci waɗannan hanyoyin guda biyu da shari'a ta yadda da su to abin zargi ne wanda ya haka fa idza tajawaza haddal adli wa huwa al-mashru'u sara zaliman adiyan bi hasabi zulmihi wa udwanihi duk wanda yazo yin wani abu da aka halasta mishi waɗannan da aka fara sada zumunci ci sha aure in ya wuce abin da yake adalci me adalci shine abin da shari'a ta ce ai to ya zama azzalimi ya zama dan ta'adda kuma girman zaluncinsa da ta'addancinsa da gurgurdan wuce iyakarsa in ya wuce iyaka da yawa zaluncin shi da ta'addancin shi ya zama yana da yawa in ya wuce kadan ya zama yana nan kadan in ya wuce har ya fita daga musulunci haka in bai wuce fita daga musulunci ba yana cikin musulunci wa qad dhakarna fi mawadhi'a anna al-mashru'a wan nafi'a was saliha wal adla wal haqqa wal husna asma'un mutakafi'a yace a wasu wurare daban mun ambaci cewa abinda ake cewa al-mashru' abinda shari'a ta yarda shi da abinda ake cewa an-nafi' abu mai amfani da abinda ake cewa as-salih mai nagarta da abin da ake ce ma al'adil daidaito wal haq da gaskiya wal husn da kyakkyawa yace asma'un mutakafi'a sunaye ne da suke tafiya kunnan doki ka fada da ka fada musammaha wahidun bizati dukkanin su asali suna nufin abu ɗaya ne wa in tanawwa'at sifatuhu koda sifofin sun bambanta bi manzilati asma'illahi alhusna kamar yadda ka san dai sunayen Allah 99 nan gaba ɗayan su kowanne da wata ma'anarsa da wani siffarsa amma dai duka suna komawa zuwa ga Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki fa asma'u ta'ala wa asma'u kitabihi wa dinihi wa nabiyihi musamma kulli sinfin min zalika wahidun wa intanawa'at sifatu sunayen Allah duka suna komawa ga Allah ne ko da sun bambanta sunan littafin Allah Qur'ani da za a kira shi Al-Qur'an Al-Furqan الكتاب المبين ديك سنة كما قال أبو تيني سنة الدين الله الإسلام الصراط المستقيم شريعة الأنبياء إنك كراش هكذا إنك كراش السنة أبنا الحنيفية ديك الدين ده أي كنيفي ونبي هاك سنة النبي كراش محمد كو محمود كو أحمد كو مصطفى كو مجتبى كو ده يجي أنا أي كيف هو ko makamantansu na'am ana al-hashir da sahibul wa'il hamd duka dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi musamma kullu sinfin min dalika wahid suna ne yana komawa ga abu daya wa in tanawwa'at sifatu ko da sufi san bambanta fa kullu amalin salihin huwa nafi'un li sahibi duk wani aiki nagari to zai amfani wanda yayi shi wa bil aks haka duk wani aiki mara nagarta zai cutar da wanda ya aikata shi wa kullu nafi'in salihin mashru' fa huwa mashru'un duk wani abu mai amfani mai nagarta to an ce a aikata shi shari'a tana nema da aikata shi wabil aks duk wani abu da kuma bai da amfani bai da nagarta shari'a tana cewa a bar shi wa kullu ma kana salihan mashru'an duk abin da ya zama mai nagarta aka ce ayi shi fa huwa haqqun wa adlun to gaskiya ne kuma adalci wabil aks duk abin da kuma yake mara nagarta da shari'a ta ce ka ayi shi to ba adalci bane ba kuma gaskiya bane ko da wasu mutane suna ganin shi a haka walakin annasa kad yudrikuna ahadan na'ataini fayastadiluna bihi ala wujudi al-akhar amma mutane suna iya riskan daya daga cikin sufufin guda biyu wato ko dai nagarta ko amfani suna iya riskan daya daga ciki sai su yi amfani da abu kaza tun da yana nagarta to yana da amfani abu kaza tun da yana da amfani to yana da nagarta wato ba dole bane kowar abu ka daga ka iya fahimtar me nagartarsa me kuma amfaninsa wani kana iya gano amfanin ka rasa me nagartar wani kana iya gano nagartar ka rasa me amfanin to amma za a yi hujja da kasancewar shi me nagarta a ce to lalle yana da amfani ko da bamu gano ba kasancewar shi me amfani to akwai wata nagarta ne a cikinsa ko bamu gano ba mislu an ya alama anna Allah amara bi hadha alfi'li wa shara'ahu misalin shi shine mutum ya san cewa wannan abu da muke aikatawa kaza misali Allah ya yi umarni daga aikata da aikata kuma ya sharanta shi fa ya alama min hadha wujubi wujuba kaunihi ba'a to daga nan ya san cewa wannan da'a ce da Allah ya ce ayi lillahi wa rasuli wa zalika alfi'lu bi ainihi yajibu an yakuna salihan amalan salihan to tunda har Allah ya yi umarni da shi ya zama ya aikata wannan aikin da'a ne to babu shakka wannan aikin nagari ne wa huwa nafi'u kuma zai yi amfani wa an yakuna haqqan wa adlan kuma tabbas gaskiya ne adalci ne wa hadha istidlalu bin nafs wannan haka ake yin hujja da nafs wato in shari'a ta in ya tabbata shari'a ta ce aikata kaza wataƙila mu iya gano to da zarar an ce aikata ya zama da'a aikata shi biyayya ne ga Allah to amma bayan nan shin mun gano meye abin da ke cikin shi na amfani mun gano meye abin da ke cikin shi na gaskiya mun gano abin da ke cikin shi na adalci mun gano abin da ke cikin shi na nagarta eh muna iya ganowa wasu nasu shin da iya ambata wani kuma istinbatin malamai ana iya ganowa to idan an gano fa biha wa ni'mat in ma ba a gano ba yayin da ya tabbata shari'a ta ce a aikata to za mu yi kudirce cewa yana da nagarta yana da amfani yana da kyau kuma adalci ne kuma gaskiya ne wa qad yu'lamu kaunu shay'i salihan aw adalan aw hasanan thumma yustadallu bidhalika ala kaunihi mashru'an wani kuma wani abun kuma sai an gano cewa yana da nagarta kuma adalci ne ko mai kyau ne sai ai amfani da waɗannan hujjojin sai a ce to dan haka shari'a tana kira izuwa gare shi wa huwa al-istidlalu bil istisla wal istihsan wal qiyas ala kauni mashru'a yau fa ya shiga wani babi ne a usul fiqi hanyoyin gane kaza addini ne guda biyu ne akwai al-istidlalu bin nas a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ayi kaza to sai a kama yi ko a gano fa'idarsa ko ka a gano za a yi ta yi Allah ya ce ayi azumi bin nas fa man shahida minkum ishara falyasum to kawai za a yi ta azumi bin nas kenan akwai kuma ɗayan shine a gane amfanin abu da kasancewar shi adalci da kasancewar shi mai nagarta to sai a ce to wannan ya nuna shari'a za ta so a aikata irin wannan aikin shine al-istihsan da malikiya suke amfani da shi sai imam malik yake cewa a cikin abin littafin shatibi na abin nan al-muwafaqat yake cewa 8 bisa 10 ko wani zance makamancin haka 8 bisa 10 na abin da shari'a ta ce ayi duka istihsani abubuwa ne masu kyau shari'a take cewa ayi to wannan shine hanya ta biyu ta cewa abu kaza addini ne ba a samu nassi karara da yace addini bane amma malamai sun kalle shi sun ga cewa abin yana da kyau salih sun kalle sun ga cewa abin adalci ne wato daidaituwa ne tsaka-tsaki sun sake kallon shi sun ga cewa abin kyakkyawa ne wato hasan ne sun kai kallon sun ga cewa abin nafi'i ne yana da amfani sai su ce to dan haka wannan abin da a ce lokacin da ake wahayin shari'a akwai shi to da shari'a ta zo da cewa ayi shi duk da bata zo da shi ba muna ganin ya kamata ayi shine al-istihsan wani lokaci kamar da zo ya ga mana wani lokaci shi kanshi al-istihsan yakan zo ma fa fi muqabilin nas ayi wurgi da nassi a dauke shi malamai suna yin wannan sai su ga cewa wannan nassin yanzu ba shine abin dauka ba to jidali ne mai yawa game da istihsani zai zo ya ambata domin su kansu malaman mazahibu na usul fiqi sa da sabani akai kusan mazhaba uku ce akwai wadanda suke yadda shi gabaki daya kamar al-imam shafi'i imam shafi'i yana cewa duk wanda yace kaza mai kyau ne a aikata yace to ya nada kanshi a matsayin mai kafa shari'a haka yi wannan magana a cikin ar-risala akwai kuma masu daukan shi mutlaqan sune malikiya su kuma ma'asharul malikiya suna aiki da shi mutlaqan akwai kuma masu bada al-jawazu bi shurutin muayyana sune madhhabin hanabila saboda rigima ce mai kyau kuma wannan rigima dan adam ba zai daina yin ta ba saboda nazariyar abinda ake cewa value judgment wato at-tahsin wat-taqbih shin ya ake gane abu mai kyau ne ko mara kyau ne wata nazariya ce a cikin mental make up na dan adam tun daga kan annabi adam aka samu wannan ban son ce mata matsala amma aka samu wannan abin nan din dabi'ar domin me ya kai dan annabi adam zuwa ga biye ma shedan ya saba wa nassin umarnin da aka mai cewa kai ci dan itace istihsani ne ko mun gane Allah ya halice mu tun daga kan mahaifin mu Adam da wannan tunanin wato mukan kalli abubuwa mai musu wani hukunci na yanzu da muke ganin ya dace da abin da wasu qara'i duk da Allah ya ce mushi karkaci amma da shedan ya zo mushi wani sharhi sai ga cewa to yanzu zai iya ajana sunan yayi wani abu wannan abin yana ganin yana da kyau to dan adam bai fasa rabuwa da wannan mental wannan built in dabi'ar tasa ta yaga kaza yace mai kyau ne yaga kaza yace ba mai kyau bane yaga kaza ya zama indifferent akan shi duka abubuwa haka dan adam yake duk abin da ya kalla ko da yace eh ko a'a ko yace ban da ra'ayi akai ko mun gane to a shar'ance sai malamai suke tattauna wannan musamman malaman usul fiqi saboda kasan usul fiqi akwai abubuwa da yawa da suka shige shi waɗanda suna buƙatan abin nan rairaya tankade saboda mu'tazila suna da ƙarfi a babin usul fiqi malaman su masana usul fiqi ne sannan su kansu asha'ira su ma suna da wannan ƙarfin to sai suka yi abin da suka ga dama da fannin usul fiqi wanda tace magana ta gaskiya sun yi damalmala akan shi fiye da sauran malamai musamman wanda suke hardcore malaman hadisi sai zama usul fiqi yana cike da waɗannan ra'ayoyi nasu a cikin ra'ayoyi nasu akwai wannan ra'ayin na al-istihsan da ake magana wato yaya ake gane cewa tauhidi abu ne mai kyau shirka abu ne mummuna shin da nassi ake ganewa ko da fahimta ta dan adam nassin yana zuwa ne kawai goyi bayan fahimtar ko shi yake building dinta shine asalin ta maganganun ne masu zurfi ibnu qayyim yayi su a cikin badail fawaid yayi su a cikin littafin abin nan na usul fiqi nan nashi mai sunan shi ma ya ilamul muwaqqi'in shi ma shatibi yayi su maganganun ne masu zurfi sosai su amidi su gazzali da sauransu duk suna yin wannan maganganun me tace mali yake mana anan shin shari'a ta yadda mu mutane mu hukunta kyan abu daga nan mu dinga yin shi ko ku bata yadda ba shine asalin nukdar rigima nukdar rigima ita ce kawai yanzu in kalla in ce to ai ya dace kuwa duk shekara a dinga tunawa da ran haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kauna ce saboda hakan kuma shahar ambatan shi ne saboda ka jama'a za mu dinga yi istihsan ne ko mutum yana da ƴancin yin wannan ita ce rigima saboda haka akwai ka'idoji da ake bi wajen tantance meye yake da damar aikatawa mai bayi da shi shine akwai masalih mursala akwai kuma wato irin abinda za a ce ma misali ibtirar da ikrah ga sunan kala daban-daban zai zo yi mana magana akan su to ya fara magana daga nan yake cewa wa hadhihi tariqatu fiha khatarun azim ka ji magana ko wato ibn taymiya wala iyaka ne yace wannan tafarkin akwai rigima da yawa akwai hadari wal ghalatu fiha kathirun kurakurai suna yin yawa idan aka saki jiki aka ce duk abinda aka ga yana da kyau kawai ai duk abin da muka hukunta mu mutane muka fahimci yana da kyau to kawai gara kawai mu ci gaba da yi to daga nan zama fara cewa ai bai da za a ci babu bid'a hasana ai ba zai yiwu ba in an ce haka kaza ma kaza yace li khafa'i sifatil a'mali wa ahwaliha anha saboda boyuwan siffofin ayyuka da halayensu daga zakatan mutane wa annal alima bidhalika kama yanbagi laysa huwa illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da masaniya cikakkiya akan meye kyakkyawa meye mummuna babu inda yadda ya kamata aiwatar ne to babu kowa a wannan siman za Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Jabiru yake cewa cikin hadisin sa na aikin haji riwayar sa na abin rahoton shi na aikin haji cikin sahih muslim yace muna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake suko da alqur'ani abin da ya aikata shi muke aikatawa abin da bai aikata ba babu ruwan ba mu muka san fassara alqur'ani ba shi ya san fassarata da yake magana akan wato irin abin nan shock din da sahabbai suka samu game da batun tamattu'i saboda suna da tsohon tunani akan cewa tamattu'i bai halarsa ba tun a jahiliya bai halarsa ai tamattu'i ba ya za a ce mutum shigo garin makka azzakarinsa na dagan mani abin da suke cewa kenan da sunan mai aikin haji kuma sai annabi ya ce ayi sai suka kasa ganewa anya kuwa ko dai yayi ya manta ne ko ba haka yake nufi ba ko dai akwai cin karo wannan da abin da suka saba to kaga mu ne zamanin yanzu mu ce ba mu yadda ba kawai saboda mu yanzu taurin kai yawa mutane yawa ganganci da shiga hurun manzo Allah yawa mutane yawa ba sa jin kunya to amma su sabai sai suka kara muraja'antarsa ya manzo Allah kaza kake nufi yace eh shi nake nufi din ni ma kuma da ba dan kaza ba da nayi shi sai suka je kawai suka yi shine hadisi na makaranta ran nan a cikin ma'alimu sunna da annabi sallallahu alaihi wasallama wani na ta jihadi yana ta jihadi annabi ya ce dan wuta ne mu ne sai mu ce wallahi ba mu yadda ba da zai a ce mutumin da yake jihadi dan wuta ne amma sahabbai sai suka yadda a cikin ruwayar muslim har annabi sallallahu alaihi wasallama afwan mai ba da labari Anas yake cewa har wasu cikin musulmai suka kusa su kasa yadda wa kada ba'dul muslimina an yazilla qadamu to amma sai wani ya ce to bari mu bincika to kaji harka ilimi wani ya ce to ni zan bi sawun shi in ga me zai faru ya je ya dinga bin wannan mutumin a wurin yaki da aka ji mai rauni shi ma ya labo kamar an ji mai rauni aka kwantar da wannan shi ma ya zo ya kwanta bincike kenan full research yana nan yana bacci da ido daya yana kallon shi cikin dare wannan mutum da annabi ya ce dan wuta ne ya dauki wuka ya kafa ya kwantar da kirjin shi akai ya zira jikin shi a jiki ya mutu sai ya kaga walakin li yatma inna qalbi kenan sai ya je ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka abinda ka faɗa gaskiya ne kuma kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su wasu kareta ba amma yanzu mutumin da zai zo ayi magana a ce hadisi na cikin Bukhari ko Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce ƙarya ne bai taba ganin musnad ido da ido ba tare da Allah bai taba ganin shi ba sai dai irin hoto wannan na background balantana ya taba balantana ya je gaban malami yayi karatu to shine sai nake cewa kaida wanda yake so ya wannan magana sai ya koma tukuna ya je koyi karatun hadisi tun daga kan alu an baki wazal din shi wato daga kan baiquniya har ya kure zuwa mafi girman littafi a matsalolin hadisi ya goye koyi ilimin illa yayi riwaya ya je gun malamai ya shiga ya fita ya karanci littafan a gaban malamai har matsayin shi ya kai matsayin irin su tukunna to sanan sai ga zai iya ka fada da su kafin ya kai wannan matsayin ya gane cewa shi dawo ta yake kamar da likita ya rubuta prescription kace ba kai da wasi a ce to kai waye kai ka je ka shiga SS1 ka koyi science daga nan ka je kai jam kai post UME a baka admission a school of medicine medical sciences kai MBBS kai service kai housemanship kai residency har ka zama consultant yanda ya zama sannan sai ka zo ka ce ƙarya ne kafin ka gama wannan kama ka ce ala ka zama wani tashasha kana yawo da gilashi daya idan ka daya aljihunka eh in ka zo kai faki din mota kaman ta ka tafi gida da kafa to kaga a lokacin za ka gane ashe irin wannan maganar da yake yi shi likitan a ba ganganci bace yayi kai kuma taka ce ganganci to haka duk wanda ya karatu irin nasu ibnu hajar irin nasu zahabi irin nasu ibnu taymiya irin nasu baihaqi duk waɗannan ba su kawo kafar su bukhari ba zai gane cewa okay ashe su bukhari din nan fa ba abokai na bane ba abokan wasa na bane eh makwancin sirka ne ba makwancin sirka duk iya shegen ka zaka je kwanta makwancinta dan kun je ba kunta zaka je kwanta a garin sirka so daga wannan kawai ganganci ne na mutane na ƙarshen duniya jama'a saboda ilimin musulunci ya riga ya gama tsukewa har an waye gari mutane ba su san me suke faɗa ba Allah ya kyauta dan haka wanda ya san menene mai kyau a addini menene mara kyau me ya kamata a yi me bai kamata ba cikakken sani shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi Allah ya aiko da wannan sakon duk wanda ba shi ba sai dai ya dosana daga wannan hasken gurgurdan imaninsa da gazgatawarsa da kwazansa da fatahin da Allah ya masa gaba abin da ya dosara kuma duk abin da ya fada in za a mai hukunci sai an koma an dauko daga can falisidlalu bil masalih allati yuqalu la hal masalihul mursala huwa alladhi yara ash-shay'a maslahatan wa laysa fi ash-shar'i ma yanfihi fayastadillu bil maslaha ala annahu min ash-shari'a abin da yake nufi da al-istidlal bil maslaha shine hadarin shine ka ga wani abu a cikin sune al-masalihul mursala sakakkun masalih wato wanda ba a yi musu kaidi ba shine ka ga wani abu ya rashi'a ya ga wani abu maslahatan abu ne mai kyau walaysa fi shar'i ma yunfihi ko yamfi babu abin da ya kore shi a shari'a fa yastadilu bil maslaha ala annahu min ash-shari'a sai ce to ina ganin ya dace ai wannan shari'a za ta so wannan alal misali jam'ul qur'an a cikin shari'a ba a zo da wata aya ko hadisi ta ce ku hada qur'ani bayana ba manzo Allah bai bada wannan umarnin ba amma sahabbai tun da kan sayyidina Abubakar zuwa kan sayyidina Uthman suka yi ijma'i suka ga kyautatuwan wannan to maslaha ce mursala suka yi aiki ta ba bid'a suka kawo ba haka a cikin musulunci babu inda aka ce idan ka sai kaya a baka receipt in kai siyayya sai an ba da receipt amma maslaha ce mursala wanda take da alaka da kiyaye haƙoƙin mutane da dukiyoyinsu da amanar cinikayya sai ce to in ka siya a rubuta a baka receipt ka je ka ajira receipt din kai ka mallaki wannan abu to kawai ne zai ce ai bid'a ce haka mu dauka misali kamar masu gadi da muke dauka a wuraren da muke kasuwanci ko kasuwa ko shaguna ko ma'aikata da sauransu wani ya ce maka me nasin da ya ce sai ka dauki mai gadi a gidanka baka da shi ko a ma'aikatarka shi ne irin wancan da ya ce wata tsohuwa sai ta kawo mishi nasin da ya sai a zo a yi wankan giji da ake yi mata san haihu babu nasi amma maslaha ce bukata ce maslaha ce ta bukata ta sa za a ce in ka zo zaka karantar yanzu misali anan za mu dauke ka aiki sai mu ce na certificate ɗinka kar ka ce mana to kowace irin salafiya kuke yi za ku ce sai na kawo certificate da annabi zai aika ibnu mas'udin karantarwa ya tambaye shi certificate ɗin shi gaskiya ne bai tambaye shi ba kuma ba ma yi da shi amma yanzu ana bukata akwai yadda za a yi mu iya rating ɗin ilimin ka babu wannan takardar ba mu san da za mu yi ba so haka masalih ne mursala to yace irin waɗannan masalih ɗin su za ake kalla a auna me ya kamata a yi me bai kamata a yi ba zuwa kan abubuwa na rayuwa daruriyat da hajiyat da tahsiniyat a duba a ga abu darura da ya shafi addini da ya shafi mutunci da ya shafi dukiya da ya shafi nasaba da ya shafi rayuwa ba su ne daruriyat din ba shin akwai kaza da za a iya karawa a ciki don tsare su kuma gane wani abu da za a kara da shari'a ba da zai shi kararrawa don tsare rai ko don tsare addini ko don tsare mutunci ko dan tsare rayuwa da sauransu. Saboda tsare rayuwa misali sai a ce duk wanda zai tuka mota sai ya kai shekara kaza a duniyar sa, sai ya je an gwada shi a hukumance hankalinsa da site ganin sa, an gwada shi cewa ya iya tukin mota, sun hau da VIO ko road safety sun tabbatar yayi an bashi license. Wannan dan kare tsare rayuwa ne. Sannan aka zo aka ce to titi kaza masu tafiya akai kar su gudu ya wuce kaza, duka wannan yana cikin misali dan kiyaye amanar rai. Haka kiyaye amanar dukiya da aka tsara na ka'idojin kasuwanci, a ce sai ka dinsa ma kamfanin ka, sai kana da jari kaza, sannan zaka bude irin kamfani kaza, ga irin kasuwancin da zaka yi a wuri kaza, ka ayi a wuri kaza, duk wanda zai bude shagon sai da magani sai ya da takarda iri kaza da iri kaza da iri kaza, duk waɗannan misali ne mursala. Haka a hajiyat wanda za su shafi sauƙaƙa rayuwa da sauƙaƙa ibadoji, sauƙaƙe mutane da za su yi rayuwa, sauƙaƙe mutane da za su yi ibadoji, shine kamar yanzu wannan abin da muke a masallatanmu, a gina masallaci, a sa AC, a sa carpet, a sa ƙofofi da winduna, a sa loudspeaker, duk waɗannan menene misali ne mursala na tahsinul ibada, kyautata da tashir yanda za a bautawa wa Allah. Haka mu'amala ta aure ko ta makwabtaka ko ta abin nan, yanzu shine irin wannan aka waka ce ayi premarital test, yana daga cikin kyautata mu'amalar aure cewa ana samun matsaloli na auratayya game da yaduwar cututtuka, sai mutane su zauna masu hankalin cikin su, masu fada aji su kalla to me zamu yi dan rage waɗannan matsalolin, ce to duk wanda za su yi aure su gudanar da wasu bincike na laboratory dan tantance lafiyar su da dacewar kafa'a. Yanzu kawai ba ta yare da gari da ilimi ko shekaru ba, kafa'a ma a lafiya. To kawai ya tsalle ya ce babu ita addini, wannan bai sa abin da yake faɗa bane yana faɗa haka. Lallai addini ya ba da dama a yi irin waɗannan abubuwa. Haka in ka tsallaka kan tahsin shine wato gyara mu'amalar mutane da gyara ɗabi'unsu da gyara rayuwarsu. Da aka wayi gari misali mutane sai su ce to yanzu wannan anguwar tamu bari a kewaye ta ko ina akwai katanga, ta zama kamar ƙala'a, kowane gate kuma akwai mai gadi, kuma masu gadin nan suna kula da shige da fitan mutane. Hakan ya karanta matsaloli na laifuffuka. Za mu yi sallah a masallacinmu amma mun sa mishi kyamarori, mun sa mai kyamarori saboda duk wanda ya shigo ya san cewa to fa ana ganin da abin da yake, saboda akwai abubuwan da a masallacin nan za a iya satansu, kuma ba kowa ne da ka gani yadda ka zo sallah haka ya zo sallah ba. Amma in kana sallah kana tunanin mashin ɗinka da ke waje, to sallarka hankalinka na rabuwa, kana tunanin wayarka da ke aljihunka, takalminka mai tsada, sai zama akwai an sa masu gadi, an sa kyamarori duka don a kiyaye don hankalin mutane ya kwanta. To duk wannan yana cikin misalin mursala. Amma fa mu kiyaye halastawa mutane aiki da misalin mursala bai nufi su ƙirƙiro wani abu su ce to addini, amma a cikin mu'amalat da abin da ke gefen rayuwar addinin, to wannan idan masu hankalin cikinmu da masu ilimi da masu faɗa aji suka ga cewa to kaza ya dace a yi, to babu laifi ana iya yi ba tare da an ce addini ba. Ya ce wa huwa allazi yara shay'a maslahatan wa laysa fi shar'i ma yanfihi fa yastadillu bi salati ala annahu min ash-shar'i wa laysa hisanu an yara shay'a hasanan fa yastadillu bi husnihi ala annahu min ash-shar'i. Alaysa hisan shine mutun ya ga wani abu cewa mai kyau ne sai ya ce to wannan abun addini ne. Suna cewa a ta'arifinsa a gumal mawsul fiqi huwa al-akhadhu bima yarahu al-mujtahidu salihan wa in khalafa ad-dalila, shine riko da abin da mujtahidi yake ganin cewa wannan ya fi fitar da a'i a rogo ko da ya saba wa dalili. Bari mana misali waki da zamu gane. Dalili ya ce in ka ci abinci da mantuwa da azumi ba komai, amma istihsan na malikiya suka ce akwai matsala, akwai matsala. Suka ce in an ce ba komai ɗin nan mutane ba za su dinga ci fa, ko da gangan ne. to ka a bude musu kofar wannan ko da gangan din a toshe ta da cewa sai sun rama istisan ne kaga wa in khalafat dalila shine abin da sayyidina Umar yayi game da saki uku a kalma daya wa in khalafat dalila ce to yanzu ina ganin bai dace mu ci gaba da barin mutane suna aiki da dalilin nan ba saboda aiki da dalilin yana jawo wasu matsaloli yawaitan broken homes yayi yawa yawaitan sakaci da rukun aure yayi yawa to sai a sa wannan shine al-istihsan wa in khalafa ad-dalila saboda haka zaka ga kamar yadda ambata wasu malamai ba sa son istihsani ba sa aiki da shi kamar Imam Shafi amma su malikiya suna aiki da shi yace wal adl abinda ake cewa adalci shine an yara shay'a nadhiran wa shabihan yaga wani abu yake kama da abinda yake kinin wancan fa yasdilu ala hukmihi bi hukmi nadhiri wa shabihi shine a hukunci da shi akan hukuncin mai kama da shi wa laysa hadha mawdu'ul kalam fi ba za mu magana akan shi anan da yawa ba wato ya zamana cewa ita maslahar dama suna cewa akwai maslaha mu'tabara akwai mulghat maslaha idan ta zama mulghat to ba a magana ta amma ta zama mu'tabara shar'an ita ce abin kalle ita ce abin kalle to idan wato shi mujtahidi ya kalli ga wani dalili amma dalilin yana ganin lokaci yayi da za a aje shi a gefe ayi amfani da wani istihsani to sai kaga yayi jur'a yace a daina aiki da dalili to wanda ilimin shi bai kai ba da yazo magana sai ya ce suna malamai suna barin nusus a suna barin su ne da wani abu da ya tsaya musu a rai cewa suna ganin ya kamata a bar nasu daga ciki akwai sukan yi watsi da wani dalili su dauki istihsani saboda al'urf saboda wata al'ada ko wata dabi'a a wani gari ko wani wuri kamar game da aure ko saki ko kasuwanci ko zamantakewa ko makamantansu a alal misali jama'a yanzu a ai kaga asali masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maza na gaba mata na baya babu wani shamaki tsakankani amma yanzu ko masallacin Madina ko wannan shamaki masallacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yan ka shiga ciki inda mata suke tsayuwa banda waɗannan na waje da kowa ke daya inda ya ga dama inda mata suke tsayuwa an sha makance su to shine irin wannan urufin mutane na zamanin yanzu ya canza da na baya saboda sai wasu malamai su ga cewa kai lalle a canza wannan ka'ida ba wai dan suna ganin wai sun fi annabi fahimta bane a tunanin su ne ya rage yanzu wajen a ce to tunanin nasu ya sha ko bai sha ba ko kuma ya kalli wani nassi da yake ganin ya fi wancan karfi sai fifita aiki da wannan nassin fiye da wancan kai da ka sani ko kuma ya kalli wani ijma'i ce to malamai sun haɗu a kan wurgi da wancan dalilin ko ya kalli wata darura wata larura da mutane suka samu kansu a ciki alal misali yanzu ai dukkanin mu san a shari'a abu ne sananne cewa bai halasta mace ta fita mata lilibi ba amma sai muka samu kanmu a cikin laruran mata masu aiki a asibiti muna da tsananin bukata izuwa gare su kuma waɗanda suka tsara aikin asibitin nan an yi lokacin da suka ce ba su yadda wata ta yi lilibi ba ba su yadda ba kuma haka mata musulmi suka ci gaba da haƙuri suna fita babu lilibi shi ne laruran ana nan haka kai lokacin da yanzu aka ba su dama suna yin lilibin wannan larura ce haka idan ka kalli misali larurar banki larurar aiki da aje kuɗi a bankuna waɗannan namu commercial banks irin wannan larura ce ta yi ba yadda za ka iya yin kasuwanci yanzu a ƙasa irin Najeriya ka ce kuma ba za ka buƙaci zuwa ga account ɗin banki na shiga da ficen kuɗi da transfer da sauransu ba ka yi sa ba kuma duk waɗannan accounts ɗin in banda wasu bankuna da suka rage wasu matsaloli da ake ce ma Islamic banking ko window Islamic banking asalin dai hardcore banking a Najeriya commercial ne kuma ya halasta hulɗa da kuɗaɗe da mu'amalolin riba. To wanda ke amfani da wannan ya aje nassin cewa riba haram ce, yana amfani da larura. To abun suna nan da yawa waɗannan a cikin wato masail da malam zai kawo mana a nan gaba. To kaji dai Ibn Taymiyyah yake wannan katin jama'a. Daga magana akan mahabba mun kwana akan usul fiqi. Su nige mu matsala kuma take a wisa, wataki me sarkakiya da zurfi wanda bai kamata a dauko ta sama ba. To amma ya muka iya da shi. Allah ya gafarta mana mu da shi gaba daya. Allah kuma ya sa mu ci more abin da muke karantawa na alkhairi kurakurai kuma Allah ya fi mana. Sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah. Zai buye mana magana akan ittiba'ul hawa din nan da ya fara magana akai wanda ta gangara da shi zuwa ga kan wannan magana. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.